Bien. Salam.
Sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa akan mita 200.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Bahari Auna.
Shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya, inda a yau ma za mu yi magana ne akan tazarar haihuwa. Shin me ake cewa akan wannan batu?
Ba da tazarar na da kyau, saboda zai ba uwa karfin jiki da lafiya bayan ta haihu din nan. Abubuwan da ta riga ta zubar daga jikinta da zai kara mata kuzari da lafiya da karfin jiki da komai.
Wakiliyar sashen Hausa a Abuja ta tuntubi wasu matan da suke amfani da wannan tsari.
Sannan Binta daga Kaduna ta gayyato baki zauren tattaunawar mu akan wannan batu.
Za mu kuma ziyarci filin kwalamar mu a yau. Amina, ya filin kwalamar na yau wanne ne?
Sai da duk mai so ya je ya kasance tare da shirin yau da gobe.
Bari mu fara da zauren tattaunawar mu a Abuja. Mu ji abin da Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana suka tattauna akai. Binta, gare ki.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Sadiya daga nan Abuja. A matsayina na wanda ta yadda da family planning, wato tazaran haihuwa, so a gaskiya ya kamata mace ta samu lokaci tsakanin haihuwa zuwa haihuwa mai dan tazara, saboda ya ba ta damar shayar da yaranta yadda ya kamata, da kuma samun abubuwan da za su gina mishi jiki, da kuma ya samu lafiya da kuma kulawa yadda ya kamata. A wannan abin nan din yanayi, mata sukan tsinci kansa a wani hali na cewa samun matsaloli na illatarwa akan amfani da waɗannan su kwayoyin magunguna ko allurai da dai makamantan su ko implant. So abinda yakan jawo matsalan waɗannan abubuwan, da farko kafin mace ta fara tunanin wannan family planning, wato tazarar haihuwa, ya kamata a mata gwaje-gwaje a ga shin a cikin waɗannan contraceptive ne ko IUD ne za ta saka, ko kuma implant ne ko injection ne na allura, ta gane ai mata gwaji a ga meye yafi kyau zai dace da jikinta. Idan kuma IUD, mata suka samu matsala sosai wanda suka saka IUD, saboda ya kamata a ce an yi scanning, an duba mahaifar, an ga cewa ba wani infection, sannan sai a saka. To yawanci lokaci akan samu matsala, ba a yi scanning ba, aka duba aka ga lafiyar ta, so kila a lokacin ta samu ko wani infection, to kuma sai a zo a saka wannan IUD din, sai kaga an zo an samu matsala. Amma dai kuma ko kuma alluran bai anshe ta ba, jininta ko kuma dai akwai wasu matsaloli, to ya kamata likita ya yi gwaji ya gani, ba haka kawai mutum ya tafi zai saka ya ce a saka mishi, ko kuma ya ce fara allura ko contraceptive ba. Kuma bayan nan akwai wasu hanyoyi na addinin da musulunci ya tanada na yanda ake yi idan aka yi bincike mata, so sai su gane su tambaya, za a musu bayani cikakke yadda ya kamata su yi ba tare da sun sha waɗannan magungunan kwayoyin bimba ko wani abu makamancin haka.
Assalamu alaikum, sunana Ruqayyah Bashir. Ni ana fahimtar tazaran haihuwa ya
halasta ne a addinin musulunci ta bangare biyu. Na farko akwai iyalan da zaka ga sun tsinci kansu a cikin matsalan talauci wanda zaka ga ciyar da wannan yaran zai zama musu damuwa ko in ce zai zama musu wani matsala ko barazana a cikin rayuwarsu inda ba su da karfin da zasu kula da ƴaƴan da suke haifa kuma ba su da wani gamsasshiyar tarbiyyar da zasu ba yaran su a irin waɗannan mutanen to gaskiya tazaran haihuwa ya halasta a gare su sannan kuma akwai gefe na biyu kuma iyalan da zaka ga dai masha Allah alhamdulillah Allah ya wadata su da arziki amma watakin matan shi tana da matsala watakin maybe wajen kaman haihuwan ta kan samu matsalan high blood pressure haka ko kuma dai yanayin cikin nata yana kawo mata da damuwa haka da matsaloli ta kan sha wahala in dai ta samu ciki to irin waɗannan mutanen su ma a rawa fahimtar tazaran haihuwa ya halasta a gare su to amma kuma in kika cire waɗannan mutane biyu wanda zaka ga kawai su ce su suna haihuwa kawai ba sa son haihuwa ne ko wani abu dai na daɗin rayuwa gaskiya addini ba ta yarje musu da tazaran haihuwa ba kuma a shawaran da zan ba mata shine a duk sanda zaki tazaran haihuwa ya zama tsakaninki da mijinki ne zauna ku shawara daga wannan lokacin zuwa wannan lokacin za ku yi tazaran haihuwa shekara 1 ne ko bayan shekara 2 ne ko bayan shekara 3 zaki iya tsakaninki da mijinki ku yi wannan shawaran yanayin kwanciyar auren ku kuka san yadda kuke yin shi to haka din dai za ku iya yin tazaran haihuwa ba tare da kun je ga asibiti ba saboda in kuka je asibiti gaskiya yawancin na asibiti din nan akan samu matsala
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a gaskiya dai maganan ba da tazara tsakanin haihuwa a wuri na abu mai kyau ne kuma a musulunci malamai da yawa ma suna magana idan dai kaman an samu ciki da maybe da goyo yana iya kawo mata illa wannan kuma ya zama kaman magana a cire kenan amma ba da tazara tsakanin haihuwa yana da kyau yawanci illolin maganin ne ya sa mutane suke gudun shi misali kaman ni nan saboda ina da jiki to jikina yana da ban san yadda zan sa shi ba kaman tendency na retaining yana rike ruwa yana dan kara kiba nan da nan da wuri so in dai har na ce zan yi magani na ba da tazara zai bani illa saboda sai da nayi bincike ga wurin likitoci game da wannan cewa zai iya kawo mu mutum ma ciwon suga ciwon hawan jini da sauransu wannan magungunan na yi magana da wani likita ne musulmi abin shi ya mun bayani guda har ya bani littafi ya ce in je in karanta in gani yanda abubuwan suke to ni dama ainihin ni a wuri na fa ni ban yadda da wani maganan shan magani ba amma dai ba da tazaran na da kyau saboda zai ba uwa karfin jiki da lafiya in bayan ta haihu din nan abubuwan da ta riga ta zubar daga jikinta da zai kara mata kuzari da lafiya da karfin jiki da komai at least in ta ba da tazaran kamar shekara daya biyu ya danganta daga kowa da yanda yake so wasu suna iya bari shekara daya wasu bari shekara biyu shekara uku any abun dai na Allah ne haihuwa na Allah ne saboda ni nan tun da na bar na ga yaro na yanzu shekaran shi bakwai kenan ban taba shan magani ko da panadol bane wai akan ba da tazara kuma dai Allah dai bai kawo ba shine so kuma ganin nake kaman shi yawancin maganin ma yafi illa ga mata su maza ba su da matsala matan ne dai yawanci abubuwan nan su alluran nan ne an ce akwai wani implant da ake sa a jikin fatan jiki ga prison da ake sha da dai sauransu wasu ma ni ban sani ba so opinion ina dai kenan ni a wuri na yana da kyau saboda yaro ma zai samu kwarin jiki ya sha nono yanda ya kamata kafin a yaye shi sannan bayan an yaye yaro kuma uwa ta riga ta yi karfi da kuma yaro ma yayi karfi ba zai zama kaman ka ga ciki ga goyo din nan ba
assalamu alaikum na Fatima Shagari maganar family planning wato akwai kala kala amma mace mai lalura tazaran haihuwa magana da muke magana kenan mace mai lalura ta ga cewa idan ta sa akwai wani abu da ake sani shi karfe ne da ake cire mahaifa wancan roba ne yanzu da ake cire mahaifa idan ta sa wasu suna zubar da jini ko ta sa musu laulayi su ga mace ma gara su cikin laulayin ciki to idan mace tana da al'ada wanda yake tsatsatsatsa yana zuwa cikin kowane kwana 26 zuwa 28 zuwa 30 da akwai wani abu da muke ce mishi bit cycle shi wannan kaman carbi yake za ta iya amfani da shi amma dole sai da yarjejeniya da mai gida da kuma gudunmawar shi ya wannan din yana da amfani kwarai idan mai gida ya yarda kuma da akwai wanda yake shi na musulunci wannan kuma shi ma din da sai dai idan mai gida zai yarda ya da yarjejeniya tsakanin su
sunana Fatima Ma'aji Masaya gaskiya ni ana wa ra'ayin na
na yadda da shi kuma ina yi da nayi yara na uku shekara na kuma 11 yanzu zan cika shekara 11 kenan da haihuwa ina da dan da ya cika shekara 10 ina da shekara 6 kuma yanzu ina da shekara 7 kuma ina da shekara 3 to kin ga ai an yi tazara iya tazara alhamdulillah saboda menene ni dai gaskiya tazara yana mu gamu saboda ina da yawan laulayi ko ba dan yawan laulayi ba ma idan ina da ciki bana iya yin abubuwa da yawa da nake son ko kula da mai gidana ko kula da yaran mu abubuwan gidana da yawa sai ya wahala ta kaina nake kuma sai ina ga kaman kusan dai kowa yawanci dai haka dane in kana da ciki ta kanka kake so kin gani idan ka dau ciki wata 9 ka zo ka haihu akalla ba kasar ba dai in ka haihu ma shi ma wata 3-5 zuwa 7 irin nan dai zaki nemi ki huta ki kula da yaro in kika haihu ba ba ya kare bane zaki shayarwa kika gama shayarwa kuma shi ma zo a dan kula da shi dai ya dan kai dai munzulin da zai iya dan a dan yaye shi a dan yaye shi sa pampers dan tsaya dan kai wani girman a samu dai a ni dai ana wara ai saboda gaskiya yana taimakawa sosai ki ma ki dan samu lafiyan jiki
kan jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu dai zamu leka birnin tarayya Abuja inda wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulrauf ta tuntubi mata domin jin bayanai akan wannan tsari na tazarar haihuwa
masararo baka mu da saki saduwa da ku a zauren mu na yau da gobe a yau muna tare ne da magidanta maza da mata inda zamu tattauna da su akan abin da ya shafi tazarar haihuwa tazarar haihuwa dai a lokacin da ya shigo arewacin Najeriya ya fuskanci kalubale daga mutanen mu da kuma malamai bayan dai da aka samu cikakkun bayanai wayansu sun ba shi goyen baya wayansu kuma suka ci gaba da mishi mugun fassara to amma a halin da ake ciki an samu magidanta da yawa waɗanda idan aka samu matsala na zamantakewar aure to akan danganta shi ne da kila yawan haihuwa ko kuma rashin samun kudin da za a biya bukatun iyali shi wannan shiri na tazarar haihuwa ya samu tagomashi a halin yanzu ya samu karbuwa amma ba mu san dalilai waɗannan mutanen magidanta za su bamu na yanda aka yi shi wannan shiri ya samu karbuwa a inda kansu suka fahimci ko amfanin sa ne ko kuma yaya ne dai zamu ji daga bakin su malamai barkan ku da zuwa
barkan ku da warhaka
to dade an ce abin ya fi shafan mata ne wato su ne da suke yin tazarar haihuwa amma akwai shi ma tsarin tazarar haihuwa wanda aka kebance domin maza amma zan fara da maza ne tunda an ce a kowane gida dai akwai shugaba kuma shugaba shine namiji ku maza shin menene dalilan da yasa ku karɓi wannan tsari na tazarar haihuwa
to wannan tambaya da kika yi ya fahimta da kuma nazari kika ce me yasa muka karbi wannan tazarar haihuwa akwai fuskoki akwai fuskoki na zamantakewa akwai kuma fuskoki na bangaren addini tazarar haihuwa idan ka ce yau ba ka san tazarar haihuwa don gudun talauci shi ne babban illa a mu musulmai amma kuma in ka ce ba ka san tazarar haihuwa don wani al'amari da kake son kai nasara akan shi wannan naji malamai sun ce ba laifi bane
ko kaman ya
masha Allah yawan zira'a da zaka tara ba su samu darajar da ya kamata samu daga uwarsu ba ba su samu darajar da ya kamata samu daga ubansu ba
kulawa
to yana tashi ya zama kaman wani abu ne da ake ce mai aikin banza har Hausa suka yi kari suka ce da haihuwar yuyu gara da dai kwakwara misali rashin wadata na sa a haifi yara da yawa a gida da zaki ga ɗakin ya ki tsafta makarantar da za su je babu hali na addini ba za a je ba na zamani na boko ba za a je ba a tsaftace zaki ba za a iya ba a ba su abincin da Allah ya ce haƙƙi ne ba za a ba su ba tufafi ba za a ba su ba ke idan kika shiga wani gidan kika ga yanda zira'a suke saboda tausayi sai ki kusa kuka dan menene dan ita ma haihuwa an ce makauniya ce inda dadi ke ba nan take je ka ba sai inda wuya take
haka ne to amma an ce haihuwa albarka ce kuma ko
albarka ce daga Allah subhanahu wataala amma kai uba ko ke uwa in kun inganta abin da kuka samu kuma kun roki Allah akai Allah ya shirya su to wannan albarka ce babba amma muddin kaddan ka haifi ayyan da zaka baka damu da su ba saboda rashin wadata baka san inda suka kwana ba babu sana'a babu boko babu abinci ba a gidan rusu din da tokin ga wannan shine babban illan da muke fuskanta kuma zaki ga din inda kuma aka dan tazarata haihuwar aka yi ta baina to zaki ga ko a cikin gida ne ma matan da tayi haihu da yawa daban take da wacce ba ta haihu da yawa ba
an ya baran ji wannan ko an shi gida yana goyen bayan masu zuba hannun
wannan abokin tattauna wannan mu'amala da ni da shi gaskiya akwai abin da ya manta shi al'amari na haihuwa ai daga Allah ne na daya sannan kuma duk inda yake da al'umma to ka duba ka gani zaka ga akwai arziki a wajen misali kasar Sin duk duniya ba kasar da ta kai ta yawan al'umma sannan ko duk duniya ba kasar da ta kai ta arziki duk kin ka mun kasuwancin ka sai kana ce maka Sin
to amma mun kana ba ta ganin saboda su ba mata abun ya ta'azzara yawan jama'an nasu har sai da suka kai ga da sun ce ayya biyu mai za su kai ga ayya ɗaya kawai aka halitta ko wani
to ai abinda nake so ki gane ko kuma ce mutane su gane shi sun kai ne Yahuda wasu musu suka ka gida
anya China kuna ɗaya daga cikin kasashen da ba a juya musu
ai ina gaya miki wannan magana a nan kasar mu Najeriya duk gidan da ke da yin al'umma in kin ga gidan nan abin da ya lissafo rashin tsaftace muhalli da rashin tsaftace yaran da kuma ba su haƙoƙin su in kika duba haka to akwai matsala tsakanin uban da uwa
anya maran tambima ce hajiya ta
eh
kin taba haihuwa kin san yaya ai yake kin da ka daukan ciki har zuwa haihuwa saboda haka kin san me mace take bukata ko da ma likita bai ce ba ana ki fahimtar menene amfanin da mace za ta samu idan tana tazara haihuwa
eh to gaskiya kamar yanda kika ce zan dan iya bin bayan su zan iya kaucewa amfanin shi shine ga lafiyarta idan ba ta da cikakken lafiya ya za a yi tare ni ma yaran da ke gabanta
ga kuma wani cikin
ba duka maza bane suke iya dawon su kiran sadaukar da lokacin
su ina su jama'a yanzu
akan samu matasa da za su tsaya a gida su taya matan su suka san cewa matan suna bin doka yanda aka ba musu amma ni da gaskiya ana wani ra'ayin zan so in yi tazarar haihuwa amma kuma gwara ka dan haifa in ka dan haifa tukunna sai ka dakatar to gaskiya ni dai ni na a ra'ayina na fi son mace ta yi tazarar haihuwa saboda ga lafiyar kanta idan ba ta da lafiya za a yi ta gyara gidanta idan ba ta da lafiya za a yi ta kula da shi kansa ne gidan saboda addinin rashin bashi cikakken kulawa in ba wai namiji ka samu dai irin mai dan tsoron Allah ba gaskiya zai iya zuwa ya je yana da kyalle a waje ni dai kan na bi ra'ayin gwara in yi tazarar haihuwa saboda yafi
to kuna ji dai ita wanda abin ya fi shafa waje dai alhakin daukan cikin ta kuma haifa ta ba ku shujin cewa yana da amfani a jikin ta da lafiyar ta kuma ingancin yanda za ta ba miji kulawa da ƴaƴan ma gaba ki daya to a halin yanzu za ku ga waɗansu mazajen duk da an tsara cewa kana idan ma mace ta taurin kan cewa ba za ta yi amfani da wannan tazarar haihuwa ba kai ma an baka hanyoyin da za ka iya bi wurin yin tazarar haihuwa amma sai ku ci a mace ne kawai za ta yi kuma an bata yi ba akwai matsala a gida shin wannan wani hujja ne
hujja ne
to me yasa ka ce
abin da yasa hujja ne sanda aka fara fito da tazarar haihuwa a kasar duniya gaba daya a maganar mace aka soma sai daga baya da ilimi ya ilimanta sai aka fito da maza kuma a yanzu na tabbatar miki in kika tara maza 20 wani bai san ma akwai tazarar haihuwa da za a iya mana miji ba duk dai a kullum
ne wannan dai fadakar wannan ake tani
to ai har yanzu ba ai fadakar da shi kamar yadda aka fadakar da na mata ba saboda wannan shirye-shirye an dade ana yi akan mata amma na maza da za a ce a dan jingine na mata zuwa wani lokaci a shekara biyu zuwa uku ana wayar ma da mutanen birane da mutanen kauyaku kai akan cewa kai ma fa akwai gudunmuwar da zaka iya dauka akan tazarar haihuwa ba mace kadai za ta iya tazarar haihuwa nan ba za ka iya yi za ta iya yi kuma a yin ya fi amfani saboda menene a yi ya fi amfani za ka kula da abin da ka haifa ko da babu wadata a hankali Allah zai hanga maka ga yanda za ka yi ga yanda za ka yi amma duk abin da ya maka yawa ko arziki ne yawa
bai yana son tsari
idan arziki ko arziki ne yawa a hannun mai shi bai da dadi komai ana son shi zama kada ranka da han baina baina
to amma wai kai ka manta da iyaye da kakanni da suke son haigo kudin nan da yawa na gona akai na gona na talle su je su talle na waye dai a cikin gida dai ya cika a ce ayan ka nawa kana bugun kirji kana ayana tawalin da biyar
me yasa masu zamanin sun wuce shi ma kanshi zamanin ya wuce sabili kuwa saboda su inda a ce ana mutuwa a dawo idan suka dawo su ne ma masu karban saboda karki manta irin abincin da suke ci daban irin rayuwar da suke daban hatta a yanzu a zamanin mu ruwa na tsaye makaranta rayuwa ce aka yi ko da kudin ka ko ba kudin ka sai ka shekara 100 lafiya wannan har yi shekara 100 nan ba ta kuma sha allura ba bai taba shan magani ba
saboda yawa yake cututtuka ne yanzu
masha Allah to yanzu kin ga yanzu babu yanda za a ce rayuwar mutanen da mu da yanzu an ce ma Allah shine zamani zamanin da Allah ya kawo mu daban da nasu yau mu gashi ana ga mana 60 na au 70 na su ko can sai su dinka
shi ya sa kenan kuke mu matan ihu cewa kuna son ku huta kuna son jin dadin rayuwa saboda haka su daina haihuwa
ba batun jin dadin rayuwa bane yasa ake son a daina haihuwa karki manta
kun ci a tsagaita maganan haihuwa wato a dinga ba da tazara tsakanin ku wani dan
duk ba wai zan jin dadi ake so a tsagaita haihuwa ba karki manta babu magidanci ko magidanci da take so yau a ce dan tayi dawo daga makaranta an koro shi zai zauna tsakani da Allah duk ran iyaye baya so to in ka haife su ya zama to cewa ka rasa ina zaka kai wannan ka rasa me nake maka wannan tsakani da Allah ya za a aika ne bacci ka ji dadi ai tunani idan ya maka yawa gazira a ka rasa ne zaka dinta wani ciwo zai iya shigan ka
hanya ko mu bacci shi zai hada mun share ko
ina da kenan ai al'amari na wannan tazaran ko da ne bayani da zukan cewa gashi kashi ai din tazaran yana da matukar fa'ida a wannan zamani namu kamar da abokin hira na ya fadi kan cewa mutanen da suna yin ninka abin da muke to lalle mutanen da daban da nan yanzu saboda yanzu in baka rage ma dan rayuwar ba za ka rage dan wahalar da kake sha kuma yin tazaran nan yana da matukar fa'ida ga al'umma saboda duk inda kake an cin kusurin nan to akwai matsala yaran yanzu ba yaran ne irin na da ba wanda suke jin bari-bari yaran yanzu ba sa jin bari-bari in baka bari dan ka ce wa yaro bari abu kafin ma ka ce abu dan mukan kalibar zai buga maka kai sai ka shiga wani halin da
ba kuma tarbiyya ma
maganar tarbiyya ma ta sannan kuma ga maganar abinci ga maganar boko ga maganar islamiyya da sauran rayuwar ma gaba daya kuma yanzu gashi sai Allah ya dauko mana son ƴaƴan ya dora akan mu in kana da yara da yawa sai ka rasa mata ina zaka fara tarewa to amma in aka ce kana da daidai gwargwado to wallahi rayuwar ka zaka ji ta cikin sauki cikin sauki cikin ni'ima ba wani takura tazaran nan yana da matukar fa'ida
to ke da baiwar Allah ke ce wanda idan aka tashi yin tazarar ke aka fi aikawa da abin wato ke ke daukar maganin ko kuma dabarun da ake yin tazarar haihuwa ba ke jin ana cewa wayansu matan suna tsorata saura cewa akwai illoli a ciki da sauransu
gaskiya ba shi da illa inda rashin illar sai yake kafin ki fara sai an miki gwaji an ga wani iri ne zai dauke ki allura ne ko kuma magani alluran ma akwai watanni kashi kashi ne sai an gwada kuma inda suke cewa yake da illa sai dai gaskiya an mace ba ta samu cima mai kyau ba ko to wanda kika samu alhamdulillah kika yi shi da yanda ya kamata kika ci zaki ga ma kin kuma wanda za ta ci kayan masarufi ne tsada
kin akwai kwanciyar hankali a jiki
to kin gani kuma gaskiya zaka so kai tazaran haihuwa saboda mu yanzu gaskiya muna da san kaya daya ma ba dan kana so ba sai ka nemi ma ka kara to in ka tuna wahalar sai ka ce kai bari je in huta in maida kuma ran jiki na
haka ne kuma ga dan gwasa ai ma auga
yawa kin gani da yaje ga ɗan tagwas a waje gwara ɗan tagwas din tana ciki kuma in mu yanzu ƴaƴan mun riga da mu da ƴaƴan mu sun zama kamar ƴaƴan awagi su mu muna bayan su suna gaba kin ga ko dole mu tattala su kuma dole kai tazara haihuwa nan saboda ka ba su cikakken kulawa da tarbiyya
to Allah yake wanke mu
masu saurare bari mu kammala shirin da filin kwalamar mu inda za mu ba binta dama ta jiyo mana bayanai akan tuwon da layi
jama'a masu sauraron mu barkan mu da sake saduwa a bangaren mu na girke da girke a cikin shirin mu na yau da gobe a yau ma muna tare da malama Hawwa Marazain wacce za ta kawo mana wani makulashi shi ma irin nasu na Maiduguri malama bismillah ya muke da shi yau
to assalamu alaikum jama'a yau zan koya muku yadda za mu yi tuwon da layi daga Maiduguri tuwon da layi wani tuwo ne wanda yake gaskiya ba kowa ya san shi ba
To tuwon dalayi.
Shi dalayin gari ne daga gero ake yin shi.
Ce shi sabon gari ne daga Fulani. Wannan daga kuna ce gero kenan.
Muna ci sosai ma kuwa. To shi tuwon dalayi idan kika nemi garin ki na dalayi to kika yi talgenta kika sa a wuta to zaki zauna ne a wurin shi ba zaka tashi ba yanda za a ka tashi ka bar shi saboda in kika bar shi zai yi gudaji
to ai malama kaman kin dan hanzari kin ce daga gero ake yin sa ya ake sarrafa shi
gaskiya wurin sarrafa shi ba kowa ke sarrafa shi ba akwai masu asali su wannan bangare ne daban su suke sarrafa shi sai dai shi ya gari ne to zaka zo kai zaka dama shi to in kai talgen shi to nan fa shi din zaka yi ta juyawa ba sai ka zuba mai wani gari ka tuka shi ba
to kenan da hauri ake
da kaurin shi ake yin shi sosai so shi yana yi yana kana juya shi ne yana kauri yana ƙara kauri har sai ya zama yayi ƙarfi so idan ya fara ƙarfi zaka fara zuba mai mangyada
au
ana tuka shi ana dan sa mai mangyada
tuwon ake sa mangyada to ban shanu fara yasa
a mangyada
to
muke sa mai to ana tuka shi ana sa mai mangyada har zai zo yayi ƙarfi ya zama tuwo to in yayi karfin nan ya zama tuwo za a kwashe shi in an kwashe shi a kwano inda kika san gilashi haka zaki ganshi
wato yana kalli
yana kalli
ni yan mutane na tunki
yana kalli sosai ma
to
wan anan tuwo kuma akan ci ne wasu ma dan dadin shi wasu ma ba sai sun yi mishi wani ba su kan ci da miyan stew amma yawanci mu mukan ci shi da miyan ganye miyan alayyahu haka
to miyan yakuwa
yauwa miyan yakuwa ko miyan egusi
to miyan gida
haka wani lokaci ko miyan gida duk mukan ci da shi
to ana sawa miyan nama ko
kuma ana sawa miyan nama
to irin wannan tuwo ana ba baki
sosai ma
muna shirin zuwa Maiduguri ne na ga saboda
to ai ko ki garzaya ya kamata ki garzaya ki zo
to ana ganin shi ne
gaskiya kamata ki garzaya kam ki zo saboda ki ci wannan tuwo
zan taho miki da buhu kuma fulani
yawa ai ko wani mutanen namu ba ai gara su zo su ci
su ga inda ake
ko ta ji dadi su ga inda ake sarrafa gero ba irin nasu ba sai dai su yi furasi dan mu
to fulani ka duba ne gari ko ga tuwon dalayi
to gaskiya tuwon dalayi kenan
masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta ci ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fagi da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce Aminu Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.